بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة شدا غوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جبو دائدة تريهو دائدة قوم شاترا من دي دائدة دي أشرين دائدة ترى غوات جون 1998 إذن بأمان تابا بمقوشي بمنا تكين كراتو لتاف أحكام الجنائز ناء العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله أين ديك لسا فامنا أبو بو أن دفك حرام أيس دنغني دا مكبرتا وقم دنغني دا ممتيشي كنشي inda yazo mana lissafin abu na 13 yace haramun ne a karya kashin mamaci, domin wannan na daga cikin al'adar maguzawa a lokacin jahiliya. Idan mutum ya mutu sai ainihin taka ko hannun shi ko kafar shi ko wata gaba ta shi sai a karya ta. Wai sun canfa haka da cewa an akai haka, to shikenan ya kubutu daga duk wata azaba da ake mishi tsammanin za ta same shi ainihin a kabari. Domin wasu daga cikin su sun yi imani da cewa ainihin akwai azaba kabari, ko da yake ba addini suke bi ba, amma suna ganin za a yi maka azaba kabari dangane da wasu munanan halaye waɗanda yake dama sun san cewa waɗannan halayen ko da a ɗabi'ance ba su halatta ba. To aka ce haramun ne a karya kashin mamaci, kamar yadda yake haramun a ainihin karya kashin mutum mai rai. To ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin littafin shi At-Tarikhul Kabir, da Abu Dawud da Ibn Majah da Tahawi da Ibn Hibban da Ibn Jarud da Ibn Sa'ad da Tammam a cikin littafin shi Al-Fawaid da kuma Hannan da Darqutni da Imam al-Bayhaqi da kuma Imam Ahmad da Khatib al-Baghdadi a cikin Tarikhul Baghdad. Da ya kawo mana wannan hadisi wanda annabi yake cewa karya kashin mumini alhali yana matacce, to kamar karya kashin shi ne alhali yana da rai. Kowa ya san haramun ne ka kama mutum da ran shi da lafiyar shi haka siddan ka balla shi, to haka yake haramun ka kama gawa ka ainihin ballata, matukar ta mumini ce. To bayan da ya tattauna wannan hadisi sai ya ce, na daga cikin abubuwan da za a fitar a wannan hadisi cewa to yanzu ya halatta kenan idan mace ta mutu da ainihin ciki sai zan cikin yana da ainihin rai, kuma likitoci ƙwararru suka tabbatar da cewa akwai ainihin tsammani marinjayi akan cewa wannan yaro zai rayu, to ya halatta a yi operation, a yi mata ainihin aiki a tsaga cikinta don a ainihin fitar da wannan yaro, tare da cewa wasu malamai sun ce ba kyau, amma sahihiyar magana dai ya halatta yin haka ba karya ainihin kashinta ba ne. Kuma yin haka akwai kubutar da rayuwar shi, wanda yake ainihin shi an ga yana da rai, ita kuma ta mutu, don haka in an yi haka ba ainihin tozartar da ita ba. To sa'annan sai ya ce wannan hadisi na daga cikin abubuwan har wayo da za a ce a kan shi wasu abubuwa biyu daban. Wannan hadisi ya nuna kabari na musulmi haramun ne a ainihin tone shi, saboda garin tone wannan kabari na musulmi ta iya yiwa a je a karya kashin shi. Kaga wannan saddu zari'a kenan, toshe kafar wancan barna, waccan barna ka ta biyo baya, shi yasa aka ce bai ainihin halatta ba, da kuma sauran dalilai waɗanda suke ainihin an riga an karanto su a baya. To bayan da ya gama tattauna wannan mas'ala, sa'annan sai kuma ya ce as-sani, abu na biyu daga cikin abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisi, annahu la hurmata li'izami ghayri al-mu'minina, kashin waɗanda ba mu'mine ba to bai da alfarma, babu laifi dan kashin kafiri an karya shi ko gawar kafiri an karya ta ko kuma wani abu makamancin haka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine yace li'ibafati al-azami ila al-mu'min fi qawlihi azami al-mu'min, saboda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace karya kashin mu'mini yana matacce kamar karya kashin shi ne yana da rai. To ashe kaga ya kayyade da cewa mu'mini, fa afada anna azama al-kafiri laysa kadhalika, sai wannan hadisi ya nuna mana cewa to kashin kafiri shi ba haka yake ba, kashin kafiri babu komai dan an karya shi kenan. وقد اشار الى هذا المعنى الحافظ في الفتح, الحافظ ابن حجر الاسقلاني ينوني زوا ga wannan ma'ana a cikin littafin Fathul al-Bari sharhin sahih al-Bukhari bi qawlihi, ga inda ay ga abinda shi al-Hafiz ibn Hajar ya fadi yace yustafadu minhu anna hurmata al-mu'mini ba'da mautihi baqiyatun kama kanat fi hayatihi, na daga cikin abubuwan da za a fa'idanta a wannan hadisi cewa al-farmar mu'mini, darajar mutum musulmi mu'mini, to tana nan wanzajjiya ce, tabbatacciya ce ko da bayan ainihin wato ya mutu, kamar yadda yake da daraja da alfarma yana da rai. Ko da mumini ya mutu to darajar shi bata ragu ba, alfarmar shi tana nan, kamar yadda yake da rai bai halatta a karya shi ba, haka in ya mutu ma bai halatta ba. wannan magana yake zakarahu fil faid ne littafin al-faidul bari shi ya fade ta ba faidul kabir ba to da dama ba ga albani yana magana zai ce maka qalal munawi fil faid to anan yana nufin ainihin wato faidul kabir sharhi ne na jami'ul sagir wanda ainihin abdurraufil munawi yayi shi akan jami'ul sagir na imam as-suyuti amma nan yana nufin faidul bari sharhi ne na sahih al-bukhari wanda wani babban malamin hadisi a kasar india yayi shi domin kasar india na daga cikin kasashen da Allah ya albarkace ta da yawan malaman hadisi masu tafiya akan manhaji da madhhabi da aqida ta salafiyya hasali har ma jami'a suke da ita al-jami'atu salafiyya a cikin kasar india to a cikin al-faidul bari ya faɗi wannan magana a mujalladi na 4 shafi na 551 to daga nan ne sai shi al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani sai ya ce ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب تدغ ودانا حكمه حكمه ne za a iya sanin amsar da take yawan yawo a bisa ainihin harsunan dalibai wadanda ke karatu a ainihin fannin koyon likitanci faculty na ainihin medicine da sauran bangarori da ake koyon likitanci dalibai musulmi suna yawan yin tambaya wata irin tambaya ce malam yace wa huwa hal yajuzu kasru al-izami لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها يا حلتا ما سكو ينأيك اللكتا سكريك أشي كو سفسك أشي دومن سأينهن يبنتكي أشكيشي كوكما سكو ينأيهن أيكي إرن لكتا انتي أشكي تنبيه دا طالبان سكيكينا والجواب أمسى أكون وانن تنبيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الفقيه المحدث يتي لا يجوز ذلك في عظام المؤمن لحلتا أينهن أكاما gawa ta kafiri ai gawa ta mumini musulmi aje ai koyi irin wannan aiki ba a fasa kashi ne a fasa kwakwalwa ne a fasa hannu ne a fasa menene bai halatta ba in dai gawar ta ainihin mumini ce wa yajuzu fi ghairiha amma gawar da ba ta mumini ba kafiri ba ma gude krista ko ba gude ko na iri ya halatta mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa yu'ayyiduhu ma ya'ti fil mas'alati taliya daga cikin abubuwan da za su karfafa wannan magana tashi yace bayanan da za su zo a cikin wannan mas'ala mai zuwa wato mas'ala ta 129 to amma kafin mu haura mu kai ga wannan mas'alar yana daga cikin abubuwan da ke da kyau a wayar da kan musulmi akan cewa ashe wannan ya nuna mana addinin musulunci na muqabalantar musulmi da cewa bayan sun san alqur'ani sun san sunna sun san fiqh sun san larabci wajibi ne su tashi tsayin daka su yi karatu su yi bincike game da waɗannan ilmomi na zamani a samu wasu sun zama likitoci waɗansu sun zama masu bincike game da sararin samaniya game da ilimin taurari game da al'amuran da suka shafi halittu na Allah biology ne chemistry ne physics ne abin da ya shafi darussa waɗanda za su sa su da kansu in ka san su ma za su ƙara nuna maka gaskiyar addinin musulunci li'anna Allah ya tajalla li ilmi al-hadith saboda al'amarin da Allah ya faɗa a cikin al-Qur'ani na fitowa karara yana tabbata a cikin ainihin ilmomi waɗannan na zamani kuma babu yadda za a yi wani ilimi daga cikin ilmomi ɗinnan na zamani kaga ya saba wa ainihin alqur'ani sai dai in mai binciken yayi shirme amma in ba haka ba dama ilimi ne na Allah Allah kuma yake wa ma utitum minal ilmi illa qalila sai ya ɗibi kaɗan daga ciki sai ya baku sai kuka tashi kuka yi bincike ashe har yanzu kuna yawo a ƙarƙashin ƙoramar ilimin Allah ne to matukar kaga ka gano sabanin abin da yazo cikin alqur'ani da sunna a cikin binciken ka nake niyya to binciken ka ya samu kuskure amma alqur'ani babu kuskure a cikin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ya nuna mana kenan kuma mas'aloli da suke tasowa ashe dole ne malamai kuma su tashi na musulunci su yi bincike a cikin yadda ka'idodi na ilmomin addinin musulunci suke kamar abubuwan da suka shafi ilimi na usulul fiqh da lughal arabiyya da ilimin qur'ani da hadisi domin ta wannan hanyar ne za su waye gari sun zama mujtahidai sun zama kasaitattun malamai a cikin fiqh yadda yake za su iya tayar ma duk wata mas'ala su hukunta ta wanda ta zo daga bayan malaman mu na fiqh waɗanda suka gabata shi yasa waɗannan littafai na fiqh da muke karantawa mukhtasar ne iziya ce risala askari qurtubi ashamul madariki da sauran duk wani littafi na fiqh da ka sani to ka fada kuskure in kana tunanin cewa ai waɗannan malamai sun gama duk aikin da ake bukata a sun yi gargwadon abin da za su iya gargwadon abin da ilimin su ya kai gargwadon abin da ya daidai da zamanin su amma matsaloli sun zo sun faru daga baya kamar irin waɗannan matsalolin yanzu irin waɗannan matsalolin na daga cikin matsalolin da ba za ka same su ainihin a cikin wasu littafai waɗanda suka gabata
domin matsaloli ne da suka taso daga baya-baya. Don haka tasowarsu sai da ya sa malaman da suka taso suna da rai, sai da suka fara sabani wato malaman da ke wannan zamani, sannan daga ƙarshe aka zo aka tantance abubuwa kamar yadda kake jin irin waɗannan fatawoyi. Haka matsala za ta taso, gashi yanzu a zamani, ilimin zamani ya nuna cewa za a iya ɗaukan idon wani a matsala wa wani. Ma'ana ya halatta wani mai kuɗi miloniya ko mai sarauta idon shi kwaya ɗaya ya mutu, sai wani talaka ya ce to shi a kwakula idon shi a dafa wannan yallaɓai ko wannan mai kuɗi shi a sai idon nashi. Likitoci dai a ilmance za su iya yin wannan aiki, su kwakula ido daga nan su mai da shi na wannan zai yi wa ilmance don ya yiwu hanya ce ta ilimi. To amma inda yanzu musulunci ke magana, to shin ya halatta maka kai ka sai da kwaya idon naka, ko kuwa ya halatta a kama akuya ko tinkiya da ranta a kwakula idanta a dafa wa wani mutumi saboda ainihin idon shi ya mutu ko ya yi sanyi ko makamancin haka, ko kuma wani mutum ya mutu a cire zuciyar shi ko hanta shi ko wata abu nashi a dafa shi a jikin wani mai rai, ko kuma mutum yana da koda guda biyu a jikin shi, waɗannan kodoji da yake da su guda biyu a jikin shi duk baki ɗayansu suna aiki, amma kwaya ɗaya ce take aiki a lokaci ɗaya, bayan da wannan ta yi sanyi ne sai wannan ta ci gaba, kamar yadda misalin injin jirgin sama yake. To ya halatta a yanke koda ɗaya a siyar da ita saboda kana jin ka lafiya lau, ka ce wannan ɗaya ta ishe ka? Duk malaman musulunci sun tattauna waɗannan matsaloli. Ga matsaloli suna tasowa sai a buɗe kamfani na inshora, at-ta'minu alal hayati, at-ta'minu alal sayyarat da ash-sharikat da makamantan waɗannan. Ya halatta ka je ka yi rijista da kamfani inshora a kan ranka, kana biyan kuɗi a kan duk randa ka mutu za a biya iyalanka wani dukiya, ko kana da mota ka je ka yi mata inshora, ko gida ko gona. Duk malaman musulunci da suka zo daga baya-baya sun tattauna ainihin waɗannan matsaloli. Na daga cikin malamai da suka gabata na fiqh waɗanda suka fara riskar irin waɗannan matsaloli a Sheikhul Imam Al-Faqih Ibn Abidina. Ibn Abidina ya fara riskar irin waɗannan matsaloli lokacin shitaba ta fara fitowa, a lokacin aka fara magana ainihin kwangila, a lokacin aka fara magana akan irin wannan matsala ta at-ta'minu alal hayati da makamantansu, inshora da makamantansu. Duk malaman musulunci in waɗannan matsaloli suka taso ana buƙatar su tashi su samu ta cewa akai. To a takaicen takaitawa malamai suka ce domin wannan matsalar a ƙashin gaskiya matsala ce da ke buƙatar a ware mata lokaci nata na musamman a tattauna ta. Yanzu kuma muna karatun wata matsala ne, amma saboda dai ƙarin ilimi ne da kuma ƙarin haskakawa, ka je ka tsawaita bincike mai yawa. Nan zan ɗan takaito bayanai ne matuƙa wanda yake da wahala ma ya iya gamsashe ka. Duk randa ka je kai bincike sai ga kamar ma ghaibun min faidi, kamar ɗan ɗigo ɗaya ne a cikin teku aka ɗauko maka na maganganun da musulunci ya yi. A takaicen takaitawa aka ce bai halatta wani ya ba da idon shi a kwakule kwaya ɗaya ya siyar wa wani a je a dasa mishi ba, a takaice kenan. In ya zan kuwa wane ya mutu, wane kuma ya zama idon shi kwaya ɗaya ya mutu, to ya halatta a kwakule wannan ido a aza wannan? A takaice wannan ma bai halatta ba, saboda ba lallai sai da ido biyu za ka rayu ba, tunda ɗaya ya mutu to ka haƙura da ɗaya. Da a ce wata gaba ce wadda ta zama in babu ita ba za ka iya rayuwa ba, a ilmance likitoci sun ga cewa lallai in aka barka da wannan zuciya da ke jikinka nan da wata uku, a ilmance suna ganin ba za ka kai ba, za ka mutu. In gwada za a samu wata zuciya a dafa maka, ana ganin a ilmance to ga dukkanin zato mafi rinjaye za ka ci gaba da rayuwa. Aka ce to babu laifi, a nemi izini wurin wani mara lafiya da aka ga cewa mutuwa ta taho mishi cewa in ya mutu za a yanke zuciyar shi a dafa wa wani, in ya ba da izini shi kenan. Aka ce in ya zama ba a nemi izini wurin shi ba, a nemi izini wurin waɗanda suke waliyan shi, waɗanda suke su ne ainihin al'amarin shi yake a hannunsu, dangin shi. To a har ma sai da ya kai malamai suka ce ko da ya zama bai ba da izini ba, dangin shi ba su bayar da izini ba, to za a iya yankan zuciyar tashi a sawa wannan da aka tabbatar da cewa nan da ɗan lokaci kaɗan zai mutu saboda tashi zuciyar ta riga ta gama ɓaci. Mun fahimci wannan da kyau ko? To haka dangane da siyar da ainihin ƙoda, ƙodoji ɗin nan guda biyu ne. Allah maɗaukakin sarki da ya maka ƙodojin nan guda biyu, na daga cikin hikimar da ka saye maka su, in wannan ta gaza wannan ta yi marmaza ta ɗauki aikin, saboda yana daga cikin ayyukan ƙoda, takan tace jini da abinci da sauran fitsari da makamantansu da suke wucewa. To in ya zan haka kuwa, to ashe ka kama guda ɗaya ka siyar saboda kana jin ka lafiya ras, to wai baka tabbacin cewa nan da lokaci kadan ita dayar da ka dogara da ita ba za ta samu matsala ba, tana samu matsala sai zama kai kuma ka shiga wata matsala ta rayuwarka za ta shiga cikin hadari. To kaga kenan kai wa ainihin Allah gaggawa a cikin al'amarin shi, kai wa Allah shi shigi ta wajen nan, don haka kodojinka sai ka bar su guda biyu. Jama'a mun fahimci wannan? To haka matsalar da ta shafi a yanki idan wata dabba a halin dabbar tana da rai, daga cikin dabbobin da ya halatta a cinamanta, domin dabbar da bai halatta a cinamanta ba kaulan wahidan, to wannan kan bai halatta ainihin ai magani da ita ba, domin kaman magani ne wannan matsalar. Ma'ana ba za a yanki idan jaki a ainihin sawa mutum ba, amma kamar idan akuya, idan akuya to ya halatta a yanka a sawa mutum, amma da sharadi karwa zan tana da rai a kamata a kwakula idan. Dalili akan haka shine hadisin Abi Waqid al-Laythi da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abun didda aka yanka a jikin dabba tana da rai, to wannan abu ya zama mushi. To kaga in tana da rai akuyar aka kama idan aka kwakule, to kaga idan da aka ciro ya zama mushi, na jafa ne kenan aka sa mata, to bai halatta ba. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da sauran malamai suka rawaito shi da isnadi ingantacce. To aka ce kuma in aka yanka ta, to kuma ƙarfin wannan ido da zai iya amfani a jikinka ya yi sanyi, don haka babu yadda kuma zai amfani a jikinka. Sai malamai suka ce me zai hana in aka samu ƙwararren likita daga zaran yanka akuyar ko wannan dabbar, daga zaran yanka ta tana ƙarasawa ai sauri a cire idan, sai a ci gaba da maka aiki a kan shi. Suka ce an gwada haka an ga yayi, don haka in ma za a yi babu laifi a yi haka. To haka abin da ya shafi matsala a kan inshora, inshorar gida, inshorar kaza, a takaicen takaitawa turawa sun kawo ka'idoji na inshora waɗanda yake akwai zalunci a ciki da makamantan haka. Misali na daga cikin zaluncin da kuma inda ainihin riba take shigowa, idan aka ce ka'idar wannan kamfanin inshora shine 10,000, in ka fara bayar da 1,000, 5,000 ka kai 5,000 misali, sai ya zan ainihin sai ka mutu, to ta iya yiwuwa wani kamfanin inshora sai su dauki nauyin cewa za su ainihin baka mukafa'ar da suka yi alkawari, wato alkawarin da suke cikawa a kai. To kaga wannan riba ta shigo kenan, kai ka tazarta wani abu fiye da abin da ka bayar. Ko kuma wani kamfanin inshora ce to tunda ka kasa cikawa saboda wata larura, to su kuma sun rike wannan ainihin abu da ka fara bayar da kafin alkalami. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To a irin wannan halin ka aka ce to a kashin gaskiya bai halatta ba. To wannan a dangane da inshorar da ta shafi gida ko mota ko gona ko wata dukiya kenan, a nan ne malamai suka bada wannan sassauci. Amma dangane da abin da ya shafi inshora wadda ta zama ta rai, to wannan malamai sun ce bai halatta ma ka yi inshora a kan ranka ba. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? To haka irin waɗannan matsaloli kamata a yi bincike a kansu, domin a san cewa menene daidai daga cikinsu, menene ainihin ba daidai ba. Kamar su yadda ainihin allocation, an baka ainihin takarda ka je ka fitar da dukiya ta naira miliyan kaza, sai ainihin ka tafi sai ka siyarwa da wani wannan takardar ka siyar mishi, akwai garantin zai iya fitar da kaya? Babu garanti. To duk malamai sun tattauna irin waɗannan matsalolin. Don haka abin da ke wajibi akan mutane shine mutane su tashi su yi karatu, domin a san amsoshin irin waɗannan matsaloli duk sanda suka taso, domin matsalolin ba za su ƙare ba. Domin shi Bature gaba ɗaya Allah ya riga ya bayyana mana halin Yahudu da Nasara, yace latajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, za ka samu cewa su dinnan sun fi kowa son rayuwa. To duk mutumin da ya fi kowa son rayuwa ya rayu bai son mutuwa, to za ka same shi yana da son yaya zai ya faɗaɗa rayuwar ta zama mai daɗi, yaya zai ya samu abin da zai ci a rayuwar, yaya zai ya samu abin da zai hau a rayuwar. Wannan abin da zai ci ko ya hau ko ya sha ko ta halal ko ta haram, kawai shi dai bukatar shi ta biya. Matukar ya zama kai manufarka kawai rayuwa kake son kai, baka son mutuwa, to za ka ga baka damu da inda abincinka zai zo ba, haram ne ko halal. To dan haka shi Bature ba abin da ya shafe shi, ba haram ko halal ta dame shi ba, yaya zai ya kyautata rayuwar shi ta mishi daɗi? To ashe kaga kai a matsayinka na musulmi, tunda ya zama kana rayuwa a wannan zamanin, wasu matsalolin kuma za su juyo su fado kanka, ko kuma kai ka juya ka fada kansu, dole ne a tashi a yi bincike. In kai ka san baka daga cikin waɗanda za su iya tashi su bincike, baka daga cikin layin malamai, to ina malamai su tashi su zage su yi karatu karatun da ya kamata su iya gano waɗannan matsaloli don su iya tantance su, domin zaka iya siyan kwalbar Coca-Cola ko kwalbar Mirinda naira 15 ko naira 20 ka fara kanta sai ka ga hoton mota a cikin kwankwalatin, sai a ce ka je kamfanin ka karbi kwalbar shin ai ka karbi mota ko ka karbi video ko ka karbi talabijin ko ka karbi 500 ko ka karbi kaza, shin wannan riba ce ko ba riba ba? Malamai duk sun tattauna akai, to yaya za a iya tattaunawa? Malaman fiqh da su gabata ba san waɗannan matsaloli ba tun da ba su fara a zamanin su ba balle su hukunta su. Ashe yanzu dole ne a san yaya za a yi, shin wannan riba ne ko ba riba ba, wannan haramun ne ko ba haramun ba? To wannan dai kamar yadda nace na tattaɓo mana matsaloli ne ru'usul aqlam. Malamai kuma sun yi rubuce-rubuce don malaman musulunci jazakumullahu khairan, musamman fuqahaul muhaddisin daga cikin su ba su zauna sun kwanta suna bacci tun daga farkon dare har fitowa alfijir ba, tashi suke su zage su yi karatu su yi bincike su yi wa malamai su yi wa musulmin duniya bayani akan matsala da ta taso. Shi yasa babu abin da ya taso wanda yake zai share shekara guda malamai ba su zauna sun tattauna akan shi. Zamani ya zo ga wani irin turare da ake amfani da shi na fesawa ne, to amma kuma shi wannan turare baya haduwa sai an sa mishi alcohol, to alcohol din nan kuma a zahiri shi ne ainihin abin da yake giya, kamar giya ne abin maye, to ya halatta ka dauki irin wannan turare ka fesa? To kaga matsalar sai ta koma wata matsala da dukkan malaman fiqh suka taba tattaunawa, shine dukkan malaman musulunci sun hadu akan cewa giya haramun ce. To da take haramun ko kuma najasa ce, dan ba lalle abu ya zama haramun kuma ya zama najasa ba, wannan ana magana ne ta ilimi ba magana jahilai ake ba, dan magana jahilai za su ce ai to giya ma ai an ce halal ce, ba a ce giya halal ba, dudu magana ana ta ilimi ne, giya haramun ne a shata. To amma shin ita najasa ce? Wannan maganar ma'anarta shine da a ce giya za ta zuba a cikin rigarka baka wanke ba, ya halatta ka je kai sallah da wannan riga ko bai halatta ba? In najasa ce to bai halatta ba, kamar yadda yake dole ka wanke fitsari haka dole yake ka wanke ta. In ko ba najasa ba ce to kamar yadda yake ba lallai ne ka wanke ba lallai bane, in ka so ka wanke dan tsafta kawai, amma in ka so kai sallah da ita haka babu komai. Jumhurin malamai suka ce giya ainihin kamar yadda take haramun haka take najasa. Wasu daga cikin malamai kuma suka ce a giya kam lallai haramun ce, amma haramcinta bai lazimta ainihin ta zama najasa ba. Daga cikin waɗannan malamai akwai wasu daga cikin tabi'ai har da malaman Imam Malik kamar al-Imam Abdurrahman Rabi'atul Ra'ayi. To kuma wannan magana tare da cewa ba ita ce mafiyancin malamai suke akai ba ita ce daidai, don kasancewa Allah madaukakin sarki ya kira ta da cewa ainihin wato rijis, innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu, sai ce rijisun, ma'anar rijisun shine abin kyama, haka yake nufi a wannan aya. Akwai inda rijis yake zuwa da ma'anar najasa, kamar da Allah madaukakin sarki yace innamal mushrikuna rijisun ko najisun, to kaga nan ya fito karara ya nuna najasa. To hatta wannan najasar da aka ce mushrikai najasa ce, najasa ce zahira kamar yadda najasar kashi take, in ka taba sai ka wanke hannunka za ka yi sallah, ko kuwa najasa ce ma'anawiyya take cikin aqidarsu? Wannan magana ta karshe ita ce daidai, cewa mushrikai da kafirai najasa ce ta ma'ana, ba wani nufin dan kai hannu da mushriki ko kafiri sai ka je ka wanke hannunka ba sannan kai sallah, a'a najasa ce a cikin zuciyarsu. Amma dangane da giya da caca da waɗannan makamantan abubuwa, sai Allah madaukakin sarki sai ya kira su rijisu, ma'ana abubuwan kyama, haka ya kamata ka fassara rijisun min amali shaitan, abubuwan kyama ne. To ba lallai abu ya zama abin kyama ba kuma ya zama najasa, domin majina abar kyama ce amma ba najasa ba ce. To haka malamai suka bada fatawa daga ciki, akwai Ibnu Abbasin cewa mani hakikanin al'amari in ya fita jikinka kam dama sai kayi wanka, in dai ya fita ne ta hanyar da aka shartanta da jin dadi da sauransu, amma kasancewar ya hukunta wanka to ba lallai ne kuma ya zama najasa ba, dan haka mani ba najasa bane, domin yakan zuba a jikin tufafin annabi wani lokacin ya wanke wani lokacin kuma ya kankare sai ya ainihin fita ya sallah. Kankare wannan na nuna da sauran burbushin shi a jiki. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka sahihiyar magana, kaji inda wannan matsala ta wannan matsala alcohol dake jikin turare za ta koma, shin giya najasa ce ko ba najasa ba? A takaitan takaita giya ba najasa bace, kasancewa haramcinta bai lazimta najasa, domin zinare ma haramun ne. To amma in ka taba zinare ko kuma aka makala zinare jikinka shikenan sai a ce najasa kenan? A'a, haramun ne ka sa amma kuma ba najasa bane. Alharimi haramun ne ka sa amma ba najasa bane. To haka giya haramun ce ka sha amma dan ta taba jikinka, dan tsafta zaka iya wankewa. Mun fahimci wannan? Amma inda ta kama haka ta zuba a jikinka, ka je kai sallah da jikinka ba da ita babu komai. Ba kuma cewa aka je ka zuba giya a jikinka kai sallah da ita ba, aka ce in haka ya faru. Ana maganganu ne na ilimi, maganganu na mutane masu saiti masu hankali, ya kamata sai a rinka fahimta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shine matsalar, don haka babu laifi dan ka fesa irin wannan turare wanda yake da irin wannan alcohol a jikin shi. To akwai kuma magunguna waɗanda su ma suna da alcohol a jikin su. Kusan duk wani magani da ke maganin mura, to da wahala ka ga babu alcohol a jikin shi. Haka magungunan asma da makamantansu da na hawan jini, to malamai suka ce haramun ne amfani da su, sai dai in ya zama an buga an rasa wani magani da ba a amfani da shi, to aka ce ana fatan Allah ya zan ya yi afuwa a kai, tunda ya zama an shiga halin ittirari ne, tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Bukhari yana cewa Allah bai sanya maganin wata cuta a cikin abin da ya haramta muku ba, dan haka ku dai nemi magani cikin abin da ya halatta. To aka ce in ka buga ka buga ka buga baka samu ba, baka samu ba daban da babu. Ta iya yiwa akwai, amma kai da likitocin garinka da masu magungunan gargajiyan garinku duk ba ku sani ba. To aka ce babu laifi a irin wannan halin, an shiga halin larura kenan. Kamar yadda in ka buga baka samu abinci wanda yake yankakken nama ba, ko kuma abinci, aka ce ya halatta ka ci mushi. A lokacin da aka ce ya halatta ka ci mushi, ana nufin kakaf, babu ainihin abin da yake yankakke, babu abinci ne, akwai abinci amma kai baka samu ba, don haka wannan mushi ya halatta maka. To dan haka wannan ma matsala haka take. A takaicen takaita kenan, kamar yadda muka fara faɗi lokacin da ya gabata, cewa ka iya duba don waɗannan matsaloli musamman da suke abin nan da ake tattauna na zamani. Wannan littafi hukumu na qalil a'ba'i fil fiqh al islami, mawqif al fiqh al islami min al muslim ba'da mautihi, hukumu tatabbu' al rukhas fil fiqh al islami, at ta'qibat al bayyina ala man ta'aqqada ibn taymiyyah, i'dad al doktor aqil ibn ahmad al aqili, wani babban malami ne ya shiga shi littafi ne, gashi gaban shi mujalladi guda, ya dauke dauke da waɗannan matsaloli, hukuncin a cire gaba wani musulmi a sa wani, ko kuma wani kafiri a sa wani abin, tare da cewa aka ce duk waɗannan matsalolin fa sai in bukata ce ta kama, ba abubuwa ne na nishadi ba. Sannan dangane da irin waɗannan matsaloli da ke tasowa, harkokin cinike cinike da harkokin matsaloli da irin waɗannan da suke faruwa, wanda ana tsoron ko riba ta shiga ciki, harkar banki ne, harkar kwangila ce, harkar menene, gashi babban malami Dr. Muhammad Al-Amin Mustafa Abuhu Ash-Shankiti yayi shi, ba Shankiti Shankiti babban Shankiti ba, wani Shankitin ne daban, dukkan su mutanen kasar Mauritania ne, amma galibin su suna nan zauna a cikin ainihin Madina. To wannan malami ya littafi Dirasatun Shar'iyya li Ahammi al-Uqud al-Maliyya al-Mustahdafa, ma'ana bincike na musamman dangane da shari'ar musulunci ga mafi yawancin harkokin dukiya, harkokin kuɗi waɗanda suka faru daga bayan tafiyar malaman fiqh waɗanda ainihin suka gabace mu. Allah ya shiryar da mu. Sannan ga kuma wani babban malami shi ma akan irin waɗannan matsaloli da suke faruwa, harkar kwangila ne, harkar sayar da ainihin wato abin nan, irin wannan allocation ne da makamantansu, ya yi littafi Majmu'atu Rafa'il Ash-Sheikh Abdullahi bin Zaid Ali Mahmud Ra'is al-Mahakim Ash-Shar'iyya wa Shu'un ad-Diniyya bi Dawlati Qatar, a ƙasar Qatar yake, ƙasar da Turawa ke cewa Qatar, Qatar ne ƙasar su Muhammad al-Amin Shankiti ke Muhammad Ash-Shawkani, Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, ƙasar su al-Amir Sanani. To wannan malami yana nan da ranshi, yanzu ɗaya daga cikin manyan malaman Rabi'atul Alamin Islami ne bangaren fiqh, kuma shine ainihin shugaban alƙalai na ainihin ƙasar Qatar din. Allah ya shiryar da mu. To a takaicen takaita dai jama'a, kun ji wannan. To shine sai malami ya ce wa yu'ayyiduhu ma ya'ti fil mas'alati taliya, daga cikin abubuwan da za su karfafi wannan magana tamu ta cewa babu laifi a yi amfani da gawar kafiri wajen koyan aikin likita, amma bai halatta a yi amfani da gawar musulmi ba, to wannan matsala da ke zuwa at-tasi'a wal 20 ba'da al-mi'a, matsala ta 129, wannan matsala kuma abin alheri ita ce ƙarshen wannan littafi na ahkamul jana'iz, daga ita littafin ya ƙare kamar yadda za mu zo mu ji yau insha Allah. Ash-Sheikh al-Muhaddith al-Allamah al-Muhaqqiq Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah ya ce wa yajuzu nabshu qubur al-kuffari, ya halatta ainihin a tone kaburbuka ko makabarta ta kafirai, li'annahu, domin kuwa la hurmata laha kama dalla alaihi mafhum al-hadith as-sabiq, kabari na ainihin kafirai ko makabartar kafirai ba ta da wata daraja kamar yadda ake fahimta daga wancan hadisi da ya gabata, tunda hadisin yana nuna cewa za a iya karya kashi, ba za a iya karya kashi na mumini ba. To mafhumul mukhalafa na wannan hadisi yana hukunta cewa to in kabar in kashin kafiri ne babu laifi kenan in an karya. Wa yashhadu lahu hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, na daga cikin dalilan da za su kara wa waccan magana ta shi malan ƙarfi da shaida hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda ya ruwaito, Anas yace qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-madinata fa nazala a'la al-madina, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya iso Madina sai ya sauka a ainihin sama daga Madina kamar Madina kamar a ce kamar nan mu dake muciya nan sai in aka ce sama da mu sai a ce kamar wajen hayin Ojo kenan to wajen gabashin Madina shine Awali can haka ya sauka fi hayyin yuqalu lahum banu Amr ibn Auf annabi ya sauka cikin wasu kabila waɗanda suna da dangantaka da annabi wajen uba ƴan uwan uba ne na annabi cikin dangi can a tarihi sunan kabila banu Amr ibn Auf sai annabi ya sauka a ainihin wurin su kafin ya iso cikin Madina fa aqama fihim 14 laylatan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kwana 14 anan ma'ana yayi mako biyu kenan thumma arsala ila bani an-najjar sa'annan sai annabi ya aika wa kabila bani an-najjar wadanda su kuma suna cikin Madina faja'u muqallidi siyuf sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka same shi a wannan wuri a wannan kabila cikin wannan kabila suna rarrataye da takubban su ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace yanzu da nake baku labari ina iya tuna wannan lokacin da annabi ya kira waɗannan kabilu na Banu Najjar naga annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ala rahilatihi yana kan taguwar shi abin hawan shi wa abubakarin ridfuhu sayyidina abubakarin yana goye a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ka san ake goye mutum a mashin ko ake goye mutum ainihin akan wata dabba tare da cewa da suka tashi hijira kowa da dabbar shi to amma mai yiwuwa nan wata bukata ce ta sa sai zan annabi ya goye sayyidina abubakarin akan ainihin tashi a bar hawar wa mala'un min bani an-najjar hawlahu wadannan kabila na Banu Najjar da annabi ya aika musu su zo suka tsaya su kuma suka ce wa annabi hatta ata bi fina'i abi ayyuba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho tinkis tsakanin wannan wuri na awalil madina da cikin garin madina kamar yanzu kai ne da kake muciya da mutumin da yake hayin ojo amma kaga da yake abu ne na da sai a ce can wani wata anguwa ce mai kamar nisa amma kaga kamar yanzu kai da kake ina tsakanin cikin wada da gelle su misali ina tsakanin asibitin cikin wada da kofar abin nan kofar doka kaga abubuwa ne kamar kusan anguwa ɗaya ne a yanzu amma a da sai zama wani wuri ne aka je aka kira su da suka taho sai da suka zo suka samu annabi sai kuma suka taho gaba daya suka taho cikin garin Madina annabi ya taho tinkis har sai da ya zo kofar ainihin gidan Abu Ayyub al-Ansari wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu salatu annabi kuma yana son duk inda sallah ta riske shi kawai ya tsaya yayi ba zai ce sai an je masallaci ba saboda addinin shi akwai sauki wa yusalli fi marabid al-ghanam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah a koda wuraren da ake daura awaki ne ga kashin awaki ga fitsarin su annabi sai ya sallah saboda kashi da fitsarin awaki da ainihin abin nan nasu ba na jasa bane don haka ko anan sallah ta kama shi sai yayi saboda tawali'u amma kuma annabi ya hana ayi sallah a inda ainihin ake daddaura raquma koda babu fitsarin su babu kashin su saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce su raquma da ka gansu to an halice su ne daga ainihin sheidanin aljani kuma yake akan tuzan kowane raqumi to akwai wani sheidani daga cikin ainihin aljanu amma wannan bai haramta kaci naman raƙumi ba ya halatta kaci amma wannan na daga dalilan da yasa bai halatta ainihin ayi sallah a inda raƙuma suke a tare ba saboda dandalin shedanu ne ma'ana kowane raƙumi ɗaya akwai aljani a kan shi to ka je ka yi sallah a wurin kalankuwar shedanu bai dace ba amma wurin dabbobi babu laifi ƙanana awaki da tumaki wa kana amara bi bina'il masjidi annabi ya bada umarni akan cewa a gina masallaci ya ce za a gina masallaci fa arsala ila mala'in min bani an-najjar to shine yasa sai ya aika wasu daga cikin bani an-najjar saboda lokacin da ya iso Madina iso wani ta farko da ya wuce tinkis-tinkisin nan ya kai har inda waɗannan kabilu suke a walil Madina to ya zo kuma daga baya ya tsaya da ya taho daga wannan wurin ya zo sai ya tsaya a inda ya zama wata gona ce da kuma makabarta ta kabilar bani an-najjar to yake anan za a yi masallaci gare shi to shine ya aika su bani an-najjar cewa su zo fa qala sai annabi yace ya bani an-najjar ya ku kabilar bani an-najjar saminuni bi ha'iqikum hadha ku fada mini kudin wannan lambu naku a zahirin wannan hadisi kamar Anas yana kwangaba kwan baya wajen bada labarin don a zahirin hadisin abinda yake nuna da annabi ya zauna a awalil madina daga awalil madina sai ya shigo garin madina da ya shigo taguwar shi kowa yana roƙon annabi ka tsaya kofar gidana ka sauka gidana nima in samu albarka annabi ya ce da'uha fa innaha ma'mura wannan raquma ku batta Allah ne yake sarrafa kanta duk inda ta ga dama ta jabirki to nan ne gidana nan ne masallaci na ta ketare kofar gidan kowa ta je ta shiga surkukin wata gona ta dabinai kuma da kaburbuka a wurin to da kaga daga nan ne sai annabi ya bincika kenan a zahiri wannan gona ta suwaye ta su Banu Najjar ne to sai aka kira su suka zo kirataye da takubban su domin takobi na daga al'adar Balarabe duk inda Balarabe yake to zaka same shi saba da takobin shi kamar yadda duk inda ka ga Bafulatani inda ba yayar ba to yana tare da sandan shi, duk inda kuka ga babare in dai ba yayar ba to yana nan a ainihin kwankwasan shi da wuka, ko kuma ainihin abin nan a wajen kaurin shi yana nan da wuka a daure. To haka su ma sai suka zo rarrataye da takubban su sallallahu alaihi wasallam, da suka zo shine sai suka kewaye shi, yace ku gaya min kudin wannan gona taku. Qalu la wallahi la naqlubu samanahu illa ila Allah, suka ce faufau mun rantsi da Allah ba ma neman ladan kudin wannan ainihin gona sai a wurin Allah, lada muke so ba ma san kudi. Qala fa kana fihi quburul mushrikina, sai ga ma a ciki akwai kaburbukan mushrikai. To daga cikin wannan ya nuna mana ashe kar ka zama dan kai ne shugaba, ko kai ne malami, ko kai ne shehi, ko kai ne imami, ya zama kana tasarrufi a cikin dukiyar mutane yadda kake so. Gashi wannan gonar su ce su kuma mabiyan shi ne, wasu na roƙon a tsaya a gidansu ko da za a rushe gidansu a yi masallacin annabi, wasu sun yarda. To amma ga waɗannan gona ce ma, da ba sai kawai annabi ya ce a ci gaba da tarewa ba, amma sai ya ce a yi ciniki ta nawa ce, sannan sai da suka ba da izinin a mu ma mun bayar sadaka fi sabilillah. Mun fahimci wannan? Suka ce a wurin Allah suke neman ladan. To kaga wannan ko ya zama kyauta suka bayar tunda annabi na karɓan kyauta, ko kuma ya zama sadaka suka bayar sai ya karɓi sadaka saboda ba buƙatar shi shi kadai ba, buƙatar sauran musulmi ce. Mun fahimci wannan da kyau ko? To a takaicen takaitawa dai ba su karɓi kuɗi ba kenan. To shine Anas ya ce daga cikin ainihin wannan gona akwai kaburbuka na mushrikai. Ka san zamanin da haka al'amari yake, ko yanzu ka tafi ƙauyuka za ka samu cewa wasu ƙauyuka za su ware wata gonar su ne nan suke rufe mata, wasu kuma a bayan gidansu. Yanzu sai zan a cikin gonakin ne akwai kaburbukan iyayensu da kakanninsu waɗanda suke maguzawa ne. Wa khirabun, da kuma wasu rusassun ɗakuna a cikin wannan gona. Wa naqalun, da dabinai. Fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama bi quburil mushrikina fa nubishat, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarni yace waɗannan kaburbuka na ainihin mushrikai da a ainihin tone su. To mahallu shahid kenan, kaga tunda kaburbukan na mushrikai ne. To yanzu anan akwai matsala kamar haka. Wannan ya nuna mana kabari in na mushriki ne ya halatta ko kafiri a tone shi kenan, kamar yadda shi malam Albani ya kadin ya kafa wannan hujja. Sannan wannan ya nuna mana kenan waɗannan mutane duk da kasancewa su ahlullah jahiliya ne, mutanen jahiliya ne, to ba ashabul fatra ba ne. Ashabul fatra a cikin ka'ida addinin musulunci su ne mutanen da babu wani annabi da suka taɓa samun labarin shi balle su bi shi. To irin waɗannan kam malamai sun yi zantuttuka da dama a kansu, amma zance mafi inganci shi ne Allah ba zai yi musu azaba ba saboda bai aiko musu da manzo ba. To amma su mutanen Makka, wasu da yawancin mutane suna daukan cewa mutanen Makka ashabul fatra ne, ba su da annabi. A'a, mutanen Makka suna da annabi. Annabi Ibrahim shine annabin su, annabi Isma'ila annabin su ne, kuma akan musulunci suke da aqida ta gari. Rana tsaka aka samu wani bamaguje yazo musu da gumaka yace waɗannan waliyai ne manya-manya a ƙasar Sham, suka ci gaba da bauta musu daga nan suka karkace. Amma tare da haka an samu wasu sun yi tawaye. To dan haka duk wanda ya mutu a zamanin jahiliya akan wannan bautar gunki, kowane ne shi, to wuta zai wuce kai tsaye, kowane ne, babu togaciya akan haka. Tunda aka tauna ainihin aya tsakuwa dan aya ta ji tsoro, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uwarshi da ubanshi duk suna wuta. Saboda me? Saboda sun bautar gunki a jahiliya, sun kauce daga addinin annabi Ibrahim. Hadisi ne sahihi garan dangan gariya 100%, yana cikin sahihi Muslim da Mu'jam at-Tabarani al-Kabir. Ba ra'ayina ba ne, ba ra'ayin al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani ba, ba ra'ayin wani malamin hadisi ba, a'a, fatawa ce daga Imam al-Muftina sallallahu alaihi wasallam. Annabi ne ba da wannan fatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci ka san iyayen shi, amma kuma ka sani da cewa annabi ya fi son hukuncin Allah fiye da ainihin yadda yake son iyayen shi, dan haka dole ya zartar da hukuncin Allah ko da akan iyayen shi ya faru. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? To har shi kanshi al-Imam an-Nawawi, wannan hadisi na nan cikin sahih Muslim a cikin ainihin abin nan Kitabul Iman, da Imam an-Nawawi ya zo sharhin sahih Muslim ya zo kan wannan hadisin, sai ya ce wannan ya nuna kenan duk wanda ya mutu a zamanin jahiliya to dan wuta ne kai tsaye. Allah ya shiryar da mu. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni aka tona waɗannan kaburbuka na mushrikai. Thumma bil khiradi fasuwiyat, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dai aka rushe waɗannan gine-gine, aka daidaita su, aka yi labor din su. Wa bin nakhli faqta'a, waɗannan dabinai da ke cikin gonar duk aka sassare su. A cikin wata riwaya har annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a fara sassare waɗannan kaburbuka, yace cikin ku wane ne ya san masu waɗannan kaburbuka? Sai ka samu wanda tije yace duk baki ɗaya na san su, wannan kabarin wane kenan, wannan kabarin wane kenan. Sai manzo Allah yace wallahi ba dan ka da tsoron labarin da zan ba ku ya sa ku daina rufe mamacinku mamatanku ba, yace da na roki Allah, Allah ya nuna muku azabar da suke sha, yace suna cikin bala'in azaba, ga kuma ƴaƴansu da jikokinsu a sai, amma hukuncin Allah ne, annabi baya sassautawa hukuncin Allah yanzu. Su suka ma ba da gonar, kuma kaburukan iyayensu da kakanninsu ne. Yace ba dan kada tsoron irin azabar da za ku ga ane musu ba ta sa ku kirfa mamata nan gaba, yace da na ce Allah ya nuna muku, domin shi annabi yana daga cikin mu'jizar shi, yana ganin azabar da ake a kabari. Kamar yadda dabbobi, tumaki da dabbobi haka su kuma suna ji ba sa gani, to shi kuma yana ji yana gani. To yace tsoron kada in sa a nuna muku nan gaba, gobe babanka ya mutu ko wanka ka ce kai ba zai rufe shi a kabari ba, yace shi yasa sai ainihin kawai ba za a nuna muku ba, tare da cewa ko a rufe ka ko ba a rufe ka ba, azaba ce ko ni'ima ce za ta je gare ka. Dabbobi suka cinye ka ko ruwa ya haɗe ka, kai dan wuta ne azaba za ta je gare ka, kai dan aljanna ne rahma za ta je gare ka. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ka duba ainihin tazkiratul mauta ta al-Imam al-Qurtubi, Allah ya shiryar da mu. Yace fa saffun nakhla qiblatal masjid, wadannan bishiyoyi na dabi ne da aka sassare su sai aka shirya su a gaban masallacin, aka kwankwantar da su haka a daidai alqiblar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala ghubabatayhi alhijara, sai ya zama durakun da ke cikin masallacin, wato pillars, gimshikai na masallacin wanda za su rike rufin masallacin, sai aka sanya duwatsu da su aka yi, aka jajjera haka aka yi sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu yanquluna as-sahar, a wata riwaya suka ce ba ma gina maka wannan masallaci da zinare da kaza ba, yace a'a, bal ij'aluhu arishan ka arishi Musa, yace a dan tokara ɗan rumfa kawai, kwana nawa za mu kaman masallacin Annabi Musa, yace ku yi mana ba wani kyale-kyale, kawai sallar ake so mai kyau ba wai masallacin ba. Jama'a mun fahimci wannan, masallacin ku ginin kasa ne, ba ku damu da ku zo sallah ba, amma masallacin ku ya zama ginin siminti, an sa kafet, an sa fanka, an sa air condition, sai ku rinka zuwa sallah, to ba Allah kuke wa sallah ba kenan masallacin kuke wa sallah? Akwai mutane haka, masallaci ginin kasa ne, ba su damu da shi ba, amma ya zama babban masallaci, ya zama ginin siminti, shikenan ai wannan masallaci ai duk zamu dawo nan da sallah, a to ginin simintin za ku yi wa sallah ki? Mun fahimci wannan da ke ko? Waja'alu yanquluna as-sakhara, sai suka ainihin rinka ɗauko duwatsu, wadda duwatsu kenan da tubala waɗanda za a yi ginin masallacin, wa hum yartajizuna, suna yi suna rera waka, idan haka babu laifin ana aikin gayya, kiɗa dai duk inda yake garaya ce ko ganga, molo ko mandiri, duk baki ɗaya haramun ne kiɗa. Amma waka ta kasu kashi biyu, akwai ta haramun akwai ta halal. Ta haramun ita ce waƙoƙi irin waɗanda suka danganci waƙoƙin da suke cike da fajirci da zage-zage da yanke-yanken mutuncin mutane da makamantansu, amma waƙa wadda take ainihin babu irin wannan a ciki, to har ma annabi yake cewa inna min ash-shi'ri la hikma, lallai daga cikin waƙoƙi akwai wadda take akwai ilimi a cikinta, ya yabe ta kenan, kuma shi ma yake rera. Wasu na cewa ai saboda Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, ba mu karantar da annabi waƙa ba, waƙa ba ta dace da shi ba, dan haka annabi yayin waƙa, a'a, waka anan larabawa ne suka ce ainihin sha'irun, suka ce wa annabi mawaki ne, wai qur'ani waka ne, sai Allah ya saukar da wannan aya cewa a'a ba mawaki bane, kaga raddi ne irin wakar da suke nufi daban, amma shi kuma irin wakar da yake daban, su suna nufin waka irin tazu ta maguzawa, suka auna qur'ani cewa iri ɗaya ne, sai Allah ya ce a'a ba haka bane, to sai zan annabi yana yin irin wadda ta halatta ne, don ka san duk lokacin da ainihin abubuwa suka zo maka ka san yadda zaka tafiyar da su. Li anna i'malan nassayni awla min ihmal ahadihima, haka malaman usuli suka ce aiki da nassi guda biyu a lokaci ɗaya shi yafi dacewa fiye da a watsar da ɗaya a aiki da ɗaya, a ce to aiki kenan tunda wannan aya ta ce kaza, to shikenan duk gaba ɗaya waka haramun ce, to ga annabi na yin waka, kuma sai a ce to yaya, to gashi dai yanzu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ne za ku ji, har ma akwai riwayar da ta faɗi cewa yana bayarwa su kuma suna amsawa, haka lokacin da aka zo haƙan Khandaq, wannan rani da aka haƙa ya kewaye Madina, Ghazwatul Ahzab, annabi da ya fito ga irin wahalar da suke, ya rera waka kuma suka ci gaba da amsawa. Shi yasa ana aikin gayya yanzu, ganga dai kada kusa, amma dan waƙe-waƙe wanda za a dan rinka yi ba na maguzanci irin wanda kuke a da kuna ƴan club ba, ƴan waƙe-waƙe dai a lokacin dai masu dan daɗi waɗanda za su sa maza su dan rinka tsalle, to babu laifi, ga dan zobo ne ana kurɓa ana ci gaba da waƙa, babu laifi wannan, ai ƙwarai da gaske. Duk abin da yake ya halatta ka bar shi a ya halatta, duk jiwa da karambani da ganin zamani ya canza katta sa kace haramun wallahi sai kaje ka haramta abin da yake halal ne. Abin da ya faru ga ainihin Abdullah dan Umar da dan shi kenan, kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisi Abdullah dan Umar sahabi yake yace annabi yace kakku hana mata bayan Allah ne zuwa masallaci dakin Allah domin ibada, amma an za su fita banda shafa turare banda kyalekyale kenan. Sai wani dana shi Bilal sai yake yace wallahi mu ko za mu hana su, zamani ya canza kaza 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 kaza. Abdullah dan Umar yace Allah ya tsine maka albarka, Allah ya tsine maka albarka, Allah ya tsine maka albarka. Dan shi ne na cikin shi yace ina cewa annabi yace kada a hana, kai kuma kana cewa wallahi sai kun hana. Yala ance shi kuma yace har abada ba ni ba magana da kai, aka ce har ya mutu ba magana da shi. Kaji manyan masu bin sunna kenan. Dan shi ne yanzu aka ce annabi yace kawai ya kawo magana, kamar yadda mu ba kawai ake cewa ba, ya kawo magana kawai, daga haka ya daina gaba batatan ba magana har ya mutu, kuma dan shi ne na cikin shi. Hadisin na nan cikin ainihin Muslim na Imam Ahmad, Bukhari ma ya rawaito wani bangare na hadisin, haka al-Imam Muslim. To gashi dai a takaicen takaitawa, wa hum yartajizuna, suna rera waka, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ma'ahum, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da su. Wa huwa yaqulu, ga wakar annabi yana rerawa, wa huwa yanqulu libna, annabi yana daukan bulalluka, yana daukan bulalluka, yana dauka shi ma aikin gayya ne, hadda shi shi ma aka yi. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد النبي كيري رواكينا سوى ونن أيكن جياد مكيين أيكن جياني نصار دبينو نجن مسلاتي با إذن وند أكي أخيبر بخيبر أنتي بدبينو أنيه بمدبينو أما دو أنيني كوايني دنيا سامو دوكي يشي دميما تي أكا سامو ونن wannan sakamakon a duniya ya tsaya. Yace to amma wannan aikin gayya da muke na ginin masallaci, to shi yafi biyayya ga Ubangiji, kuma shi yafi tsarki. Sai kuma annabi yana addu'a, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, ya Allah babu wani alheri kuwa sai na lahira. Dan haka faghfir lil ansar wal muhajira, ka gafarta wa mutanen Makka da suka mutanen Madina, al ansar waɗanda suka tarbe mu, da kuma al muhajira waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina. An fahimci wannan da kyau ko? A wata riwaya ta maganar Ghazwatul Ahzab kuma da ya fito sai ya ga irin halin da suke ciki, shine sai Allahumma la khaira illa khairul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajira. Da ya rera wannan waka su kuma sai suka amsa suna cewa nahnu allazina bay'u Muhammada 'ala al jihadi ma baqina abada. Sai aka ci gaba da rera waka, اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، سكما سنا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شينا الدعاء يا الله باب وانا الهيري سينا لاهرا كياتي ومتى نم مدينة دسك كربيمو دمتى نم مكة دسك يوهجرا سكما سيسك هاو أنصا واسنا چيوا موني مكة ومحمد مبايعا أكن جهادي متكر منا دري. Dan haka Shehu Usman Danfodiyo, Allah ya ji kanshi, a cikin ainihin littafin shi Bayan Wujubul Hijrati Alal Ibadi, yace babu laifi a wurin jihadi da makamantan su ane jihadi ana rera waka. Yace kai babu laifi ma kai kirari ga wakar, ka tafi zaka faru wani kafiri kana waka kana rerawa, in ka je kai kirari sannan ka zinduma mishi makani. Yace ya tabbata ainihin a cikin sunna, gashi sahabbai suna khub min waladul ghifar, Abu Dharr al-Ghifari in zinduma kafiri makami, sai ce karbi daga dan gaffarawa, karbi daga dan muciya, karbi daga dan daura, karbi daga bazazzage. Misali babu ne akan haka, yana nan karatu ne ake a cikin Muktasar ya kawo Shehu Usman Danfodiyo ya kawo. Wa fi riwayatin min hadisi Aisha radiyallahu anha, a cikin wata riwaya wadda Aisha ta yota banda riwayar Anas, Allahumma innal ajra ajrul akhirah, kaji lafazin Aisha, farhamil ansar al-ansara wal muhajira, اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجرة والمهاجرة. واتو يا الله باب ونلادا سيداد اللاهرة لن هكك جئك متانا مدينة لكم متانا مكة وأن سكى الهجرة لكم وأن سكى الأنصار. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس وسياق له بخاري ومسلم وصمع لمن سكى رويت وأن حديث لك أنس لفظ بكج من كاو إنا تو لفظ أينهم أنس ني. والبخاري من حديث عائشة، بخاري ما يروي سوان اللفظي دقى عائشة، وما بين القوسين من حديثها، هكا أبن ديك فكان القوسي قراب يؤدنا عند وانتم بيتي نفرقو إتما عائشة تروي توشي وهذا الحمال لا حمال خيبرة، تو إتما تروي تهذو أن ديك هذا أبر ربنا وأطهر، أن ديك سامش قوسي تو إتما سيدتنا عائشة تأينه روي توشي. وقد خرجت الحديثين الشيخ العلامة المحدث العلامة النحرير Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wadannan hadisai guda biyu nayi takharijin su na fitar da su fi Samar al-Mustafa a cikin littafi na mai suna As-Samar al-Mustafa fi Fiqh as-Sunnah wal Kitab littafi ne da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi a cikin mujalladi daya yana ka abubuwa ne na fiqh kamar yadda kaga tsarin fiqh as-Sunnah sai dai shi da yake babban malamin hadisi ne babban malamin fiqh ne yana tacewa babban littafi ne mujalladi daya amma abin takeici shine wannan littafi na daga cikin littafan da suka bata tun suna muswaddar su tun suna manuscript rubutun hannun ya bata ba a samu buga shi ba to amma a lokacin da shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake wannan magana kaga yanzu wajen shekara 38 ne lokacin rubutun hannun yana nan a hannun shi dan haka ya hujja da shi to amma zuwa yanzu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana kasar Sham ne a da yanzu ya tashi ya koma kasar Jordan Amman yana nan a kasar ainihin Amman abin nan federal capital na Jordan to garin wannan hijiran ne da kwashin ta sai babban malami irin wannan ya tara mutane garin kwashewa ne sai wasu daga cikin kafan sai suka bata waɗanda suke rubutun hannu to daga ciki akwai wannan As-Samar al-Mustaqab na ta faɗa muku wannan da kuma littafin shi At-Ta'liqatul Jiyad ala Zadul Ma'ad ta'liqin da yawa Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim shi ma manuscript din rubutun hannun ya bata muswadda din qala al-Hafiz fi al-Fath الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفدي أتكن فتح الباري دي ذو شرح وانا حديث يجي وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وانا حديث يانون هلتشن اندي مقبرتا يزم ملكر كوشي ايا ينكو دكا كننكو نأتكي دنجن كوكوشي ريتي وكم ملكيتا كينا تو يا هلتا كوشوتا دئتا يا هلتا كوشيال دئتا انامك فهمتك هكذا وانا حديث غاشي سنكوتا كما كافن كوتا وانا بيكي وايو كوشيار مو دا حرام ني أسير zai iya cewa kusur mu to ya halatta kaga inda fiqh kenan wa jawaz nabsh al-qubur ad-darisa sannan da bayani akan halaccin tone kaburbuka wadanda suke sun riga sun rugurguje idza lam takun muhtarama in ya zama wadannan kaburbuka ba masu alfarma bane wato kaburbuka ne na kafirai to ya halatta ainihin a tone su an fahimci wannan da kyau ko in kuwa ya kasance kaburbuka ne na musulmi fa kaga maganar siyarwa ma ko kyautar da makabarta ba ta taso ba amma kaburbuka ko makabarta ce ta kafirai to ya halatta a siyar ya halatta a kyautar ya halatta kuma wannan makabarta ainihin wato ko dai a baje ta a labor dinta in an san cewa ana tsammanin duk kasusuwan da ke ciki sun rididdige in kuwa ana jin cewa kaburbukan nan na kafirai da sauran kasusuwan su sai a tone a kwashe kasusuwan a je can wani gwalalo a zubar da su wannan yana nuna maka ashe kafirci na daga cikin ko kuma babu abin da Allah ya fi ki kama kafirci domin kafirci ne kawai zai halatta ya zama gawar mutum kamar gawar jaki duk ɗaya ne jama'a mun fahimci wannan da kyau wa jawazu salati fi maqabiril mushrikina ba'da nabshiha wa ikhraji ma fiha da kuma wannan hadisi ya nuna halaccin ayi sallah a makabarta ta kafirai amma bayan an tone ta an fitar da kasusuwan da ke ciki wannan makabarta da wurin makabarta ne sai aka ainihin haƙe wurin aka cire kasusuwan aka zubar to ya halatta a yi masallaci tun daga shi na masallacin annabi har yanzu yana nan a inda yake sai dai kakkara shi da aka yi dama da hagu gabas da yamma kawai to amma asalin wurin fa makabartar kafirai ce babu laifi a shi inda an tone wa jawazu bina'il masajidi fi amakiniha da kuma bayanin a gina masallaci a wurin irin wannan tsohuwar makabarta wadda aka tone ba makabarta ba kawai a zo a samu makabartar musulmi kawai sai a lebur ɗinta sai a ci gaba da yin masallaci a kai haka ce wannan bai halatta a yi sallah a cikinta ba Ash-Shaykhul Muhaddis Al-Allamatul Muhaqqiq Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa hadha akhiru ma wafaqa Allahu ta'ala li jam'ihi min ahkamil janaiz yace wannan shine ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya datar da ni wajen tattara shi rubuta shi na daga hukunce-hukuncen jana'iza a ainihin wannan littafi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙon gafararka Allah na tuba ka yafe ni sai ya cika littafin da ainihin abin da ake kira kafaratul majlisi kafaratul majlisi ita ce wannan addu'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika annabi yace mutumin da ya zauna hirarraki ne yayi na banza to in ya tashi yayi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan yayi wannan addu'a ko kuma yayi wannan addu'a sannan yayi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salatin ya zama shine daga ƙarshe to za a ainihin gafarta mishi zunuban shi baki daya na duk wannan hira da yayi in ko ya zauna yayi abubuwa ne masu ma'ana, wa'azi ne, karatu ne, hira ne da iyalinka, abu dai ne ma'ana wanda ba na laifi ba, bayan da ka gama sai kai to kuma za a baka lada a ɗaukaka ainihin darajarka. Amma annabi ya ce mutumin da ya zauna ya ta surutu, ya ta hira, ya ta abubuwa, ya tashi bai yi irin wannan zikiri ko addu'a ba, zai tashi a gobe kiyama matsayin shi ɗaya da gawar jaki. To haka annabi ya ce mutumin da ya kama wani kwararo, haka ya kama har ya kura wannan kwararo ya shakwana, bai yi irin wannan addu'a ba, ya ce zai tashi matsayin gawar jaki a ranar alkiyama. Waɗannan hadisai baki ɗayansu ingantattu ne, suna nan al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da su. In kana da littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi ka je ka duba. Allah ya shiryar da mu. Yasa kwanan wata ya ce Dimashq, a lokacin yana Dimashq al-Sham, ƙasar Siriya kenan, Damascus, a can ya rubuta wannan littafi. Ya gama wannan littafi a ranar 1 ga watan 7, watan Rajab kenan na Musulunci. Hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1373. Wato in ka bincika yau za ka ga shekara 38 kenan da gama rubutun hannun manuscript din, gama shi gaba daya ba tare da gyare-gyaren ba. Wanta hata biyuduhu, yace gyare-gyaren kuma ya na gama shi ne zuhur al-ahad, daidai lokacin sallar azhar ta ranar lahadi 19 ga watan 4, wato watan rabi'ul sani kenan. Hijira annabi na da shekara 1382, yau shekara 35 kenan. Yace walhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah, Allah ainihin ubangijin halitta. To littafi ya kare baki daya, to amma dama littafin in ba ku manta ba ai kashi biyu ne. Yace ahkamul janaiz wa bid'uha, hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bid'o'i na jana'iza. To yanzu shine zai biyo kuma Allah madaukakin sarki ya so ya zo ne mana bayani akan bid'o'i na jana'iza daya insha Allah ta'ala. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Zo da aka kunji sai kuma an zo karatu na ainihin mako mai zuwa, za a tattauna game da waɗannan bid'o'i da sauransu, har su ma a zo a yi musu wannan. Gashi yanzu an sauke wannan littafi a cikin kaset guda 99. Kaset 99, dama na ce in Allah so za mu sauke littafin ne a kaset 120. To kun ga asalin matanin littafin gashi kaset 99 ɗari ba ɗaya. To bid'o'in kuma za su ci, in Allah so za su ci kaset 21 kenan. Dama haka ne kiyasin shi. Wallahu al-muwaffiq wa huwa al-hadi ila sawa'i sabil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.